بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أعلم أديدي وانا رأنا تاع الحميس الشرين دا شدا قوات انتماد الأولى شكرا تدبو إليه الأربعين دا شدا وانا إذا الشرين دا تقوص قوات انشاد دبو بيد الشرين دا خلوه ميلادية وانا مدلسنا من كتاب التوحيد محمد ابن عبد الوهاب يوم إن شاء الله ذام شغا باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سيدي أقوي بمبنشي دا أكا نمم قاري أكا نصورونا na dabi'a da kuma tsoro wacce ake in akai ta an ce ayi shirka an ce za a yi yafta daga musulunci yayin da yi irin wannan tsoro din to ya shirye yake kike zama na dabi'a shi take zama ta tawato ta ibada khaufu ibada mun ce akwai khaufu dabi'a akwai kuma khaufu ibada tsoro na dabi'a wannan kamar da muka faɗa in aka ji ka tubi da muka yi a babin shine muka ce shine tsoro wanda ya halatta ka ji tsoron wani wanda ubangiji ya bashi iko da ƙarfi akan ya isar da wani cutarwa wata cutarwa zuwa gare ka kuma ubangiji ya bashi dama ya iya cutar da kai din to irin wannan wato wannan babu laifi a cikin mutum ya ji tsoro na kyarke ce ya ji tsoron zaki ya ji tsoron damka na wani azzalimi wanda ya fi shi ƙarfi ya ji tsoron kana fakhar da minha khaifan yataraqab inji Allah ta'ala yana bada labarin annabi Musa ya fita yana jin tsoro ai ana an fada mishi wato tsoro da damuka na wani azzalimi zai kama shi haka zalika ya ji tsoro kuma cijiya ya juya a baya wannan duk baya cikin tsoro wanda yake na aka haramta to sai dai ko da tsoro na wanda yake halal ne to mutakar wato idan madalili na a sami wato izza girman musulunci zama ya saraya ko kuma a sami wato wani wajibi a tozata wani wajibi to shi ma wannan yana zama tsoro na haramu saboda dai yayin da ya zama saboda wani tsoro da mutum ke yi ya aikata wani haramu ko ya tozata wani wajibi ko kuma wato ya wani abin da yake wato buwaya ce da girma ta musulunci ya sanya ya sarar da wannan abin to kaga yanzu ya kalubalanci umarnin da Allah ta'ala ya mishi kenan to anan sai ya zama wato wannan tsoron da yayi tsoro ne ta ibada da ake yi ma ubangiji kadai tunda dai ubangiji ya riga ya saukar da wani abu a wurin kamar mutum a ce kare jihadi ko kare karɓar musulunci sai ya ji tsoron cewa sun ce kai shi karɓar musulunci ya karɓar musulunci ya samu matsinta na arzikin ƙasa ko da ubangiji ya ba su dama a hannunsu da kuɗi da waye wannan mutum ba zai irin wannan tsoron ba saboda tsoro ne wanda yake wato sarayar da buwaya na musulunci ko yake zama yana tozata wajibi ko yake zama ana sa shi aikata wani abu na haramu wannan ba zai yi mutum shi zai yi irin wannan tsoro ba saboda haka irin wannan tsoron shi ma ko da tsoro a wato a farkon shi za ka ga kamar tsoro ce ta dabi'a to amma tsoron ta bauta ta riga ta shigo ciki yayin da ta kalubalanci take shanci abinda Allah ta'ala ya bada umarni a cikin littafin sa haka zalika tsoro da ya sanya bawa ya zama ya cire ne daga rahmar ubangiji wannan shi ma tsoro ne da ba mai yin shi sai kafirai Allah ta'ala yana wato gafarta zunubi baki daya kuma yana da gabanmiyar rahama da abin da aka je mashi in dai wato bawa ya zo da wani abin da zai wajabta mashi rahamar ubangiji to ubangiji zai mashi rahama to mutum ya ce shi ya riga ya sadakar kawai ubangiji zai taɓa mashi rahama ba to wannan tsoro ne wacce take kafirai suke yin irinta to tsoro na ibada ita kuma shine wato mutum ya ji tsoro na wani ubangiji fiye da yadda yake jin tsoron ubangiji kamar yadda zai so ubangiji fiye da yadda yake son kowa da kowa to haka zai tsoraci ubangiji fiye da yadda yake jin tsoron kowa idan aka samu wani bawan Allah da yake jin tsoronsa fiye da yadda yake jin tsoron ubangiji ko ne da tsoron da yake jin ubangiji da yake ji na ubangiji to wannan tsoro ta zama ta ibada kamar mutum ya ce zai yana jin tsoron wani wanda ke cikin wani kabari kamar da za ka wasu daga cikin ƴan'uwanmu suna faɗa irin wannan bala'i ko yana jin tsoron wani mai sihiri ko yana jin tsoron wani bawan Allah wanda ba ma ya wajab amma da an ambaci shi cikin shi ya duru ruwa kuma ba wai yana da wasu ɗan rahoto bane kawai yana jin cewa yana da wani iko ne da yake da shi da zai iya fitar da shi irin wannan wanda suke irin wannan tsoro zaka gani a diyaye da ya halarto da wannan wanda ke yin tsoron a ransa koda a sirce ne koda a cikin tsakar ɗakin sa ne koda a cikin uwar ɗakin sa ne baya iya saba masa to kaga a irin wannan tsoro ba wanda ake mai irin wannan tsoro sai Ubangiji shine kake da yakinin cewa yana tsinkaye da abin da kake yi amma in ba shi ba wanda isa yasan abin da kake yi tsakanin a tsakar ɗaki kai kadai babu shi in kaga ya sani to wani ya tura mishi wani ya leko ne amma dai ba shi ya sani ba saboda haka wannan shine babbaci tsakanin tsoro na dabi'a tsoro wanda ba ta dabi'a ba tsoro ta dabi'a shine wato mutum ya ji tsoron wani wanda yake da mata yana da karfin da zai iya mishi wani abu muka ce shi ma wannan ya zama tsoron yayi yawa haka ya zama yayi dai tsoro na Ubangiji ko ya fi tsoron Ubangiji shi ma wannan ya zama tsoro na shirka in kuma ya zama dalili zai sanya a sarai da wani wato izza buwaya ta musulunci ko kuma a tozata wani wajibi ko kuma a aikata wani haramun shi ma wannan tsoro ya zama tsoro na shirka haka zalika wato idan saboda tsabaji tsoron mutum da yake yi ya zama har baya iya saba mishi ma cikin kankani da bai yawa to haka wannan ita ma tsoro ce ta ibada Ubangiji shi ne kadai wanda aka yi tsoron shi za a ga wato an haɗa tsoron girmamawa da kuma wato shayin kar a saba masa baki dai saboda an san yana da azaba ana kula da kokarin kuje ma azaban shi to insha Allah wannan shine bambanci da malamai ke faɗa game da wato tsoro na dabi'a da kuma tsoro ta da tsoro kuma na bauta khawfu ibada insha Allah idan aka ga yanayin da muka bambance da kuma hukuma katun da muka yi a bayan guda biyu to za a ƙara ganin bambanci da muka faɗa malai ce babu qaulillahi ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin وقوله إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي fihi masa'i malam a wannan babi sai ka mana wato babi ya tawakkali wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga ubangiji ne kadai ku dogara in ku zama mu'minai wato za ku ga kamar yanzu ya koma kuma usulul karatun sa yanda yake dauko tsoro da kashiya da inaba da wacece da wacece da yake kawo wato yanzu shine kusan yake jaranta maka su ma anan Allah ta'ala yake cewa wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'min ga Allah ne kadai za ku dogara in ku zama mu'minai wannan ta zo kashin suratu al-ma'ida qissan banu isra'ila da annabi Musa yake gaya musu cewa ku zo ubangiji ya sharanta muku yaki ku je ku shiga ku yaki kana'aniyawa ku je ku yake su ya qawmi dukhulul ardh al-muqaddasa allati kataba Allah lakum Allah ta'ala yake cewa annabi Musa yake cewa ya ku mutane na ku shiga wato ƙasa tsarkakkiya da Ubangiji ya rubuta muku cewa ƙasar ku ce mutakar kuna cikin wato a halin masu mashi da'a murka da kuka ci gaba da Ubangiji da'a ta zai ci gaba da danka muku wannan ƙasa amma idan kuka saba ta mun Ubangiji zai sallado su akan ku su kuma maimakon su mishi biyayya su ma annabi Musa sai suka koma cewa ai ina ai su ba za su iya shiga ba inna fiha qauman jabbari a ciki akwai wasu jabbariyawa mutane wato mutane ne masu ƙarfin mutane masu kuma damƙa mai tsanani saboda su ba za su iya shiga ba kaga a hakikanin al'amari wadakila sun ga abin da Allah ta'ala ya hore ma waɗannan mutane na ƙarfi shi yasa muke cewa ba a jin tsoro yayin da yake wanda zai zama ya tozata addinin musulunci baki ɗaya ko da waɗannan mutane da Ubangiji ya ba su ƙarfi karfin da wataƙila su banu isra'ila ba za su iya kokawa da su ba kama yayin da ubangiji ya bada wannan umarni cewa a je a tinkare su don wajibi a tinkare su cewa ba za a je ba to yanzu an yi tsoro ne a muƙabilin ana kishiyantar abin da ubangiji ya bada ana kishiyantar tsoron ubangiji alhali tsar wannan karfin da na wannan mutane ubangiji ya ba su da sai a je kawai a mishi da'a to anan ne har aka sami wasu mutane guda biyu wanda ubangiji ya musu ni'ima ya kimsa musu imani yana cewa suka ce udkhulu alaihimul bab
fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun suka dinga ce musu ku zo mu shiga hakanan in kuka shiga za ku yi rinjayi ubangiji yace ku shiga da haka za ku yi rinjayi shine a san karshe ce wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ta'ala ne kare za ku dogara in ku zama mu'minai saboda haka a wannan aya malam ya wato ya kyautata kware da gaskiya inda da yayi magana kan soyayya sai ya biyun tashi da tsoro saboda akan wannan fukafukan ake gina tauhidi to shi kuma tsoro wato samaransa babban abin da zai in ka tsoroci ubangiji zai tike kai zuwa gare shi ne kai tawakkali gare shi idan kai ka so ubangiji kuma ka ji tsoron ubangiji ka ji tsoron azabansa to sakamakon wannan ji tsoron shine sai ka rantuma ka koma wajen ubangiji ka dogara gare shi kuma kamar Allah ta'ala ke cewa fafiru ila Allah ku yi gudu zuwa wurin ubangiji fafiru ila Allah kaga wannan tsoro ubangiji aka yi kuma ba a da wani wanda za a je sai wajen sa da wani wajen sa ne kawai za a samu a kautar da fushin nasa a wannan ayan kamar da muka faɗa a ciki akwai abubuwa da suka tara na farko sun tara tsoron tsoro a ki suna kishinta tsoron da za su yi ma ubangiji ai ubangiji da yake da wuta shi kamata su tsoro yayin da ya ba su umarni su shiga wannan garin ba waɗannan mutane ba duk da ya ba su wannan karfin amma ubangiji karfinsa ya fi karfin waɗannan mutane da sai su yaƙuri su shiga to mutum ya kini ma ubangiji a irin wannan tsoron to yanzu kuma abin da ya yi tsoro ya yi tsoro ne tsoro na shirka saboda haka dai yayin da aka samu mutum za a shiga za a fita jihadi na shari'a ba wai na rigima ba yayin da aka samu wato za a ɗauka addinin Allah ko ta ilimi ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar wato kansakali ko kuma yayin da aka samu za a wato sa addinin Allah ya zama shine a sama a ɗauka kalmar ubangiji to duk a wannan yanayi bai halatta wani ya ce zai tsoci wasu mutane saboda wato ya ƙi fitar da wannan gaskiyan ba duk yayin da zama wato gaskiya ta fito fili to dole ka bayyana ta dole kuma ka kuma mara mata baya ko da kuwa wato mara mata bayan da zuciyanka ne wannan wato kamar yadda aka ce adaful iman shine wanda in ya ga munkari ba zai iya wato canzawa daban kuma kudurta imanin daban to ko in ya zama kai zaka canja zaka dauka kalmar ubangiji to idan ubangiji ya baka dama wato dole ka ji a zuciyanka to wannan kaga da an samu je raunin imani amma dai za a yi hakuri a haka to amma mutum ba zai ce kuma al'imani kuma ya zama da shirka a cikin wato zuciyarsa ba ya cewa kawai shi tun da yanzu muna cikin wani zamani da wato akwai wasu mutane da suka riga suka yi babakera abubuwa da haka kawai ubangiji zai gane wanda suke faɗa ubangiji zai gane kawai ka je ka ta wato ya abin da mutum zai yi na sabon Allah kuma ba zai ji a zuciyar shi cewa sannan abin da yake ba daidai ne ba zai je duk abin da zai yi kaga yanzu ya koma ya ji tsoron kafirai saboda kai su zarge shi kai su ce shi ya cika tsanani yana kishiyanta abin da shi ma ubangiji ya bashi umarni ya manta ko ubangiji na da wuta ya mata ubangiji idan yana dama ya tada shi a ran tashin kiyama za a wato azaba ce wacce take diman da'iman babu sassauci wanda ya kamata ya halarto ba wai abinda wasu mutane za su tsaya su tsangwame shi a duniya su hana shi arziki su yi kaza ba wato wannan da babu tsoro da babu soyayya da babu tawakkali gaskiya musulmai da yawa ana faɗi a irin wannan babu wanda za ka gani in ya ce babu soyayya za ka ji bai ce babu tsoro ba wani in ya da mato babu inda zama kuma ya zama bai ci ba ya fada babu tsoro face sai ka samu ya fada ko a babu tawakkali saboda waɗanda suke cewa mu yanzu ba za mu yi musulunci ba saboda wasu ban babaki da sun kwace abubuwa su komi suke hannunsu kawai Allah zai gane kamar da suke fada to ai kaga wannan saboda ba su dogara da ubangiji bane suna ganin abin da ke hannun waɗannan mutane na arziki da kuɗi da kuma juye duniya wannan ta hanyar su ne kai za a samu duniya din da za sun haƙura kuma da ubangiji da abin da ubangiji ya ba su umarni suka dogara gare shi da sun san cewa wato shi wannan tsoron da kuma tawakkali Allah ta'ala kadai ne ake wato tsantsanta mishi saboda haka wato dogaro da ubangiji wannan ibada ce baki daya shi yasa wannan malai ya kawo wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin tunda ubangiji yace ga Allah kadai za ku dogara in ku zama mu'minai wannan yana nuna maka tawakkalin ibada ce tunda gashi na farko ya mafhumin ayan shine wanda bai dogara ga ubangiji bai zama mu'mini ba to kuma wannan imani kuma duk abin da ke sunansa imani kuma Allah yana sansa ya yarda da shi to shi kaga tawakkali ita ma ta zama bauta kullu jami ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu Allah ta'ala yana son tawakkali kuma ya yarda da shi to sai magana kan tawakkali shi din tawakkalin meye shi at tawakkul shi ne wannan kalmar larabci shine wato kai tawkilul amr ko kilatul amr ila Allah ta'ala kalama ka mai sheda lamarin ka zuwa ga ubangiji amma dan cewa ubangiji duk abin da ka gani shike shi umarnin sa ne dama lahul khalqu wal amr kamar yadda ce halitta nasa ne kuma umarni nasa ne duk abin da ka gani to ubangiji shi ya halice shi kuma wato shine ya kaddara da umarnin sa wannan abin ya faru umarni na halitta ba umarni na shari'a ba shi ya kaddara aka sami wato sharri da alheri shi ya kaddara wannan kuma umarni da yake cikin ma al'amru ana kuma umarni na shari'a shine ke saukar da abu yace ga yanda za a yi ku yi dama ko kuma ku yi kaza ubangiji shi ke ba da wannan to yayin da kai tawakkali shine wato ka mai da al'amarinka baki daya zuwa ga shi wanda ya halci kowa da komai kuma shi ke da mallakin kowa da komai kuma shine wato babu wani mai umarni in ba shi ba shine kullalo mai umarni duk wanda kaga yayi umarni in ba da umarnin ubangiji ba to ba umarni yayi ba duk wanda kuma yayi umarni da umarnin ubangiji to kuma za a bi shi saboda ya faɗi abin da yake umarni na ubangiji kuma shi tawakkali shine wato idan ka mai shaida al'amari zuwa ga ubangiji ka dinga ji a ranka cewa ubangijin shine ya isan maka shine wato duk wani alheri zaka samu a hannunsa shine kuma in ya toshe maka duk wani aiki duk wani kafan alheri to ba zaka samu ba wannan shine hakikanin tawakkali akwai daga cikin malamai akwai Abdullahi ibn Muhammad Abu Isma'il al-Harawi Abu Isma'il al-Harawi yana da littafi da yayi Manazil as-Sa'irin wanda Imam Ibn Qayyim zaku ji yayi sharhin sa yana kiran shi Madarij as-Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in babban malami ne da yayi wato rubutu wannan rubutu nashi na wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske dai sufi ne akwai wasu abubuwa kuma da ya zama ya saba da kan manhaji amma Ibn Qayyim abinda aka mishi gurguwan fahimta sai ya gyara fahimtar mutane abinda kuma yake ya kamata a gyara sai a gyara mishi dama sha'anin addini haka yake dinda yana da wasu 'yan kurakurai amma kuma ahlus sunna ne a babu sifat yana tare da ahlus sunna wal jama'a a wannan babi to shine yake magana kan tawakkali yace at-tawakkalu kilatul amri ila malikihi tawakkali shine ka mai da al'amari zuwa ga wato wanda ya mallaki wato shi lamarin kowane lamari ka gani yana hannun ubangiji to ka mai da lamarin nan zuwa ga mai abin wata'awilu ala wakalati kuma ka dogara akan wato wannan mai da mushi al'amarin da kai ka dogara akan cewa shine ubangiji zai baka kaga ana tawakkul ba shine wakala ko wakala ba kamar agency da muke faɗa ka ce na wakilta wani ya je ya zo min da kaza wannan ba shi ba ce tawakkali ba ta ba shine ake magana tawakkali ba wannan yana daga cikin wani abu da yake na halal in dogara da wani wajen ya wakilce ni wajen wani taro kaza wannan ba wannan shine kira agency ya zama kamar wato ya zama representative ɗinka ya represent ɗinka wani abu to wannan duk ba shine ake magana da tawakkali ba wannan wakala ko wakala ake kiran shi bace mutum ya zo ya zo maka da wani abu ko ya je wakilce ka a wani taro ko ya maka wani abu to wannan ba shine ba saboda yayin da ya je baka halartowa a zuciyarka cewa wato zai samu maka da wani abu da ubangiji ya baka ba a wani abu ya ubangiji ya bashi dama kace je wakilce ka ya zama tamkar kai wannan sababun ne niyabi ba sababun ne na wanda zai samu maka da abin ba baki da shi tawakkul shi asalinsa yana cikin zuciya ne asalinsa yana cikin zuciya wasu malamai suna cewa tawakkali ga baki daya ma ya hada da dangana zuciya ne baki daya zuciya ce ke mai da lamari zuwa ga ubangiji cewa duk abin da na samu to ubangiji ya bani wannan shi tawakkali wasu malamai suka ce ana iya samu wani tasiri a gabbai ko muna aikin sa a gabbai amma dai yana asalinsa kaso mai yawa yana cikin zuciya Imam Ahmad da kuma Al-Junayd suna cewa at-tawakkalu 'amalul qalb tawakkali aiki na zuciya wato anan suka ce aiki na zuciya kamar su suna cewa ba zaka ce nayi tawakkali ga Allah sannan wani ba kamar yadda kake cewa masha Allah thumma shi'ta kamar yadda kake faɗan wannan suna cewa aiki shi wato tawakkali aiki na zuciya ba kida insha Allah zamu zo mu ƙara magana kan wannan matsalar aiki na zuciya ko ba aiki na zuciya ba saboda musabai da malamai suka yi akan cewa ana cewa na wato kance na dogaro wani lokaci mu Hausa ba da asalin ma'anar tawakkalin wani bangare na ma'anar tawakkali yanzu kaga dogaro zai dauka ce ni yanzu na dogara da wannan kujera ashe na tokar baya na da ita to kaga tokarewa wannan dogaro ne ita ba to shi tawakkali ba shine wannan al-i'timad din ba akwai al-i'timad kuma akwai kuma dogaro na zuciya wanda yake zuciya ta zama ta danfaru da ubangiji cewa ubangiji shine kadai mai bata shine kadai wato mai samar da al'amarin tawakkali iri biyu ne wato tawakkali akwai wanda yake in mutun yayi in bai she shiga wani ubangiji to ya shirka shirka babba idan yayi irin wannan tawakkalin ga wani ubangiji to ya fi musulunci akwai kuma wanda kuma idan mutun yayi irin wannan to zai iya zama mubahi zai iya zama kuma wato shirka karama wato tawakkali wanda yake na wanda yake idan mutum dole ubangiji kada yake ba in aka yi kishiyan wannan to an yi shirka shine wato mutum ya dogara ga wani zuciyarsa ta ta'allaka ga wani bawan Allah akan wato ya samar masa da wani arziki ko ya amsa masa wani addu'ansa ko ya bashi nasara ko ya kiyaye shi akan abin da ba mai iya yin wani abu sai ubangiji kamar ba da ruwan sama kamar wato ya samu maka da wani arzikin duniyar da bayan shi babu wani tabewa kamar ka ce wato ya kare kai daga shiga wuta kamar da zaka ga wasu suna cewa su za su yi sai abubuwan su amma sun dogara da wasu ke hulai in aje kabari zai zo ya kare shi daga ci musu daga shiga wuta ko daga tambayar kabari ko wata kila ma idan ana mishi tambaya din shi yace ba zai amsa ba kawai wani shehu ya shigo kamar da ce wani sakare yana fadi wai zai in aka ce wai waye mun rabu ko zai ce shehu yace waye kaza zai ce shehu zai ce shehu shi kuma shehu ya shigo cikin kamarin yace wai shi bai sani ba shi ma ya sani eh kaga wani ai me ya jawo shi wannan kaga saboda yayi wata wakuli kenan wato ya dogara da abin da ba a dogaro kuma yanzu wannan dogaro da yayi ya mutu haka zai mutu bai da rabo mutukar wato shaddai sun cika mutum ya rika jin cewa wai za a samu wani mahaluki da zai zama wato zai ta shirka sa a duniya amma wai yana da wani yare da zai ma ubangiji in ya je ko mai mala'iku yace shi wai marra muka ne shi ya sani to kaga wannan ya fita musulunci wannan duk wanda ya faɗi yayi irin wannan mutakar sharri sun cika wato kuma wato duk wani mani wani uzuri ya kau to wannan ya fita musulunci muka ce mutum ya rika jin cewa duk wani biyan bukata zai samu ne wurin wani da shi ne da kawai da wani ka dogara wajen wato arzikin ka na kasuwa ko rufin ka ta kasuwa ta zama ta hadada a baka wani laya mutum ya sa a rufin kasuwarsa ya zama da ita ya dogara yana ganin idan ba ita bai taba samun arziki ba kaga ya dogara da ita ne wannan bai isa ma ya ce zuciyarsa ba ta rata da wannan abun ba dole zuciyarsa ta rata da wannan abun ne kamar ya dogara da wani akan wato samun nasara da zai samu a rayuwa ba wai alaka bil asbab ba a'a wa nasara ne zuciyarsa ta ta'allaka da wannan abun inda shi ya samu nasara in babu shi ya balbalci to kaga yanzu wannan duk wanda yayi irin wannan to ya fita musulunci saboda wannan ya kishiyanci dogaro da ake da ga Allah ta'ala kadai sai abu na biyu shine mutum ya dogara akan wani mahaluki akan abin da shi wannan mahalukin ubangiji ya bashi dama zai iya yi to wannan idan ya la'akari da wannan mutum a matsayin sababi amma asalin wanda ke koro sabbin shine ubangiji domin Allah ta'ala shine mai azurtawa kuma wato shi yanzu kawai ya riko da sababi ne to wannan babu laifi in ya dogaro da irin da wani mahaluki a irin wannan mutum ne ubangiji ya bashi wani dukiya da kasan yana da kuɗi maduduwa kace wa da dan Allah ba ni 50,000 in biya bashin da ake bi na ubangiji ya bashi dama kuma yayin da zai baka jin cewa wato shi din ne zuciyarka tana ta gare shi kawai ubangiji ne ya ga dama ya kautar da ya karkato maka da zuciyarsa ka same damansa ya baka to idan kai halarta wannan a zuciya to wannan kai riko da sababi ne wannan babu ne abinda kai ba shine ka ai shirka baka shirka ba kai abu na halal bal ka mai riko da sababi ne amma idan mutun yayin da zai amsa abin ya dinga halarta da girman sha'anin wannan mahaluki ya rika jin cewa wato shine wato asalin kofar da zai samu alƙwanan duniya din in babu shi babu wani alheri wato kamar ka ce ma wato in dai wannan mutum ya kawo zai dinga cewa kawai shi ya bani Allah ce bango ya faɗi misali to yanzu wannan koda ubangiji ya ba wannan mutumin dama ya baka abin kuma ka san cewa ubangiji shi ya bashi wannan daman inda zuciyarka ta tsamfar da wannan bawan Allah to yanzu ka shirka shirka karama Allah ya sa an fahimci bambanci tsakanin wanda muka ce na halal da wanda yake wannan shirka ce karama shirka karama babban zulubi ne fa ba wai kar wani yace ana cewa shirka karama ba ta fitar da mutum daga musulunci tsammanin giya ce wace shanka banza shanki banza ne ba da ki banza a'a yace shirka karama wato an yi kaba'irul dhunub wanda idan mutum bai yi da gaske ba wannan zai itin kudashi wato da wuri zuwa wato shirka babba misali kawai da kawo mana a nan kaga wanda aka samu head na gida shugaba na gida da ya yanshi da mata yansa da jikokinsa duka da ya sun tashi ubangiji ya bashi kudi da zai zama shike kula da su duka har ya zama jinyina nucleus family ya zama extended family ya zama wato family yayi girma zaka gani su waɗanda suke karkashin a wannan family din wannan iyalan nashi za su zuciyarsu za ta ratu da shi za su rika cewa ai jigo ne a gida haka mu gabaje wannan kalmar jigo ne a gida to idan zuciya a zuciyanka kai cewa jidda jigo ne a gida amma asalin mai baku shine ubangiji idan kuma ubangiji ya cire shi ya rasu to kuma hanyar ubangijin arzikin shi na da yawa kuma za a ci gaba samun arziki ta wani bangare to wannan abin da kai wannan babu laifi amma idan ka rika cewa wannan shine babi wato wani kofa guda ɗaya ka karfa wace idan babu ita wani idan ya mutu za a gaya za mu yi a rayuwar nan mu kuwa in ji su to yanzu kaga wannan duk wanda ya irin wannan hali na cewa mutu wannan bawo Allah ma ya tunko da mishi ya rufe mishi duk wani hanya samu ne baki daya ba zai ƙara samu a daidai a rayuwa ba to kaga zuciyar ta damfar da wannan mutumin ta zama tana neman ta zama ta ai kusa da damfarwar zuciyar mu ne ga Allah ta'ala to yanzu wannan abinda mutum yayi zuciya wato damfarwar zuciyar shirka ne karama gurgurdan yanda ta tsaya a haka in kuma ta ci gaba da girma har yawa to ya gudanar da shi magudana ta musabbibi a matsayin ubangiji mai koro wannan arzikin baki daya ya zama kana jin cewa wannan mutumin shike koron ku komai da komai a rayuwanku ya zama ba sababi ba ya zama musabbib to yanzu wannan shirka ce babba ba za ku ta musulunci saboda haka wannan shine da irin wannan bayanin da zaku ga ana bayani zaka ce wani ya ce waɗannan su wahabiyan da sauransu sun kowa sun ce ya fita musulunci to saboda wani abu ne da muke mu'ayashan sa mutane zaka gani suna da imani suna cewa suna da imani amma waɗannan abubuwan ana ta damba da su wajen su basu wani kamala ne tauhidi wani kuma ba kamala bane wajibi ne tauhidi dole ka zo da shi a kadul fara'id ne kan malami zai mana magana idan ba zo da shi ba zo tauhidi ba shigo ubangiji duk abin da ke hakki ne nasa ka doka ka ba wani to yanzu wannan abin da kai samu shi shirka shi sa ubangi cewa ana aghana shuraka yani shirki man amila amala ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu wato in dai ka masa gamade wani abin da yake nasa ne ka je ka ba wani to ubangiji zai bar maka wannan abin Allah ta'ala ya kyauta muka ce kaga wannan ba shine al'akhdhu bil asbab ba ubangiji Allah ya ba wani mahaluki kudi sai aka je aka ce wani zo ka taimaki yan uwanka musulmai kamar dan gwata misali to wannan duka wannan babu laifi wannan bal al'akhdhu bil asbab ne da yawa ana samun masalaka sa zuwa wurin ma'aiki ya ba su arziki da ubangiji ya ba su to amma kawai dai wannan yana da sharadi sharadin farko na zai al'akhdhu bil asbab ka je wurin wani ka ce ya baka a ce abin arziki da ubangiji ya ba shi shi ya zama zai iya baka ba wai ka tambaye shi akan wani abin da ba zai iya baka ba ka ce ya maka ruwan sama yana cikin kabari ka ce ya zo ya baka zai iya mamaci wato mamaci zai iya bada wani abu ne mamaci ba zai iya baka komai ba sai ka je kabari ka ce wane ya bani wannan ka je kai shirka ne wannan kaula wa'ida saboda ba Allah bai ba shi dama ba haka zalika ya zama kuma rayayye ba mata ce ba mata ce ba shi da iko kamar da muka faɗa idan kuma agaji ne wannan babu yarisi gasa ne kuma wannan tawakkali yake zuwa malami suna kara guda uku ya zama kuma halarce ba wai baya nan ba baka zuwa kai haka nan kawai kana wani wata uwa duniya ka je ka misali ya ka je ka san waje karatu wani rayuwa ta maka wato kunci kawai ka dinga dan fara baban ka kira daga wannan waje baya ji kuma ba wai waya ka kira ba kawai ka dinga kira shi Allah ya taimaka maka baya wajen ba halattacce ne ba kaga shi ma wannan zai aidata gore maka tawakkalin kamar ka dogara da baya binka kenan sai ka wadannan wato abuwa guda uku ya zama zai iya yi sannan kuma ya zama rayayye idan kuma ya zama halartacce koda kuwa a hukunci ne misali kai musa waya ka ce da Allah ka zo min da kaza kana kasuwa ne yana da rumfa a kwari ka taso ne ban taso ba to da Allah zo min da abu kaga ko bai halarci a wajen amma a hukunci yana halarci saboda waya ka masa to shi ma wannan duk babu laifi wannan malami suka ce duk babu laifi sai magana ta da nace zamu magana akan shi shine bambanci tsakanin ana iya cewa na tawakkali ga Allah sanan wane kamar yadda ya halatta a ce masha Allah thumma shita ba dan Allah ba sanan wane wani muna faɗan haka muka ce a babin ja'izanci ya halatta mutum yayi wannan to malamai suna da sabani akan wannan masalar saboda gurgurdan yadda kowa ya fahimci ma'anar tawakkali wasu daga cikin malamai suka ce aiki na zuciya baki daya shi kawai wato zuciya ce take dangana zuwa ga Ubangiji tana da maida lambarinta zuwa ga Ubangiji amma dan Ubangiji shine kadai mai umarni shine kadai wanda lamari ke hannunsa shine kadai kuma mai halitta saboda duk abin da ka gani a duniya to Ubangiji ne ya ga dama ya kaddara aka samu to ta wannan babu suka ce to bai halitta kuma kai ce kai tawakkali ga wani ga wani Ubangiji ba saboda ai ba mu iya yi sai Ubangijin shi wannan mahalukin wanda yayi Ubangiji ne ba shi dama yayi saboda haka hakikanin wanda zama shine yayi wato ya kaddara abin shine Ubangiji to da wannan shi yasa ake rawaita daga sujudaydu da kuma su Imam Ahmad suna cewa at-tawakkul 'amalul qalbi tawakkali aiki ne na zuciya nace shi tawakkali galibi za ka samu akwai dangana akwai kuma mai da lamarin zuwa ga Ubangiji amma dan Ubangiji shike koro abin baki daya to kuma ka in ka ji cewa kace ka yi tawakkali ga wani ga Allah sannan wani kaman ka ce shi da Ubangiji sun tare ya wajen koro abin kenan sai ka so ba sa daukar abin haka ma'anar tawakkali amma mun kaga a larabci a cikin Hausa mu muna mun dan yalo ta ma'anar shi yasa zaka ina cewa tawakkali ga Allah sannan wani ban cewa dogaro saboda dogaro wani abu ne da mu a sanar yana iya dauka wasu kuma malamai suka ce a tawakkali idan muka nuna faffadan su ma faffadan wato ma'anar sa na yare to ka iya cewa ko ne gaskiya su gurara ba sa cewa tawakkala ala asan misali sai wai yayi tawakkali ala asan ko sai dai sai istanada ko itamada ba sa cewa tawakkali gaskiya su to amma dai haka wasu malamai suna cewa to wannan babu laifi in an duba ma'anan da yake nufi shine ala itimat kawai shine dogaro din kawai yake magana yace tawakkaltu ala allahi thumma fulan yadda dai da yawa daga cikin malamai duba da ayoyin da suka zo a wannan babin galibi ayoyin tawakkali da ayoyin wato kifaya da ayoyin alhasab hasbunallahu wa ni'mal wakeel zaka ba a din dangina ma wani ubangiji sai ubangiji kadai to shi kaga tawakkali wani abu ne na zuciya wacce take kawai zuciya ce take mai da lambar ta zuwa ga asalin mai bata abin to wala kuma ba kowa sai ubangiji kamar da malamai suka faɗa saboda haka al-aslam shine in dai tawakkali ne za a yi wato ka mai da lambarin ka zuwa ga ubangiji ka zama kaya da cewa shi kadai ne koro maka da abin kar ka zama ka hada ubangiji da wani amma dai al-i'timad al-istinad ko dogaro da muke cewa da Hausa wanda zai iya dauka a Hausa kace to wa da yau fa da kai muka dogara zaka biya mana kudin abinci kai baka da ai zuciyarka ba ta baka jin cewa wato ubangiji ba shi zai koro maka abin ba kana magana cewa wani abu da ubangiji ya bashi dama wannan a Hausa muna yawan fadi haka to in ka kawo i'tamadtu alayka irin wannan ta da larabci ba to kawai wannan sai dai ka zo da ma'ana ta cewa ubangiji shike koro maka shi sababi ne in kai da wannan ma'ana kuma malamai da yawa suna cewa babu liji malai ya ci gaba da cewa wa qawlihi da fadin sa innamal mu'minu lillahi mu ne kadai alladheena idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sune wanda idan aka ambaci Allah ta'ala sai zuciyarsu ta rabarbaka ta rawarawa malam sai bar ayan haka karshen ayan shine wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim tawakkalun wanda kuma wannan shine mahallu shahid idan aka karanta musu ayoyin ubangiji wanda sai ya kara musu imani kuma ga ubangiji ne kadai suke dogaro to ubangiji malam abin da sai ya kawo wannan ayan anan saboda Allah cewa yi mumune kadai sai faɗa wannan sifofi guda uku to ashe kaga tawakkali yana daga cikin aiki na mumunai kin tawakkali kuma yana daga cikin aiki kuma na mushrikai shi yasa wato Allah ta'ala malai ka mana wannan ayan a ciki wannan aya idan muka lura Allah ta'ala ya faɗa abubuwa guda uku abubuwan farko da ya faɗa shine alwajil innamal mu'minu alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum alwajil wajen bambanci tsakanin shi da alkhawf da alkhashiya malamai sun yi maganganu alkhashiya galibi shine wato ka ji tsoron ubangiji tsoron da zaka zai tsoron wanda ya san ubangiji tsoron ubangiji tsoron wanda ya san girman ubangiji shi yasa irin wannan tsoron ba mai aka ce Allah ta talaka inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama irin alkhashiya shine ka ji tsoro tsoron wanda ya san girman wanda yake ji tsoron wata kila ba da ta fito misali mahaifi da bayan ya girma mahaifinsa ya tsufa kaga bata kila idan da wani kokowa ne ko karfi a jika ya bi shi to amma me yasa yake ji shayin sa yake ji tsoransa saboda ya san girman mahaifinsa a wajensa to wannan shine alkhashiya ba ji tsoron ke zai dake shi ba a'a sai yana je kuje fushin sa yana saboda ya san girman cewa ya shi ya haife shi iyayensa a wajen wannan shine alkhashiya kuma shine ubangiji ya tabbatar ma wato mumunai shi malamai yace inna ma yakhshallaha min ibadihi alulama shi kuma alkhawf shi wato mutum kawai ya ji tsoro kokarin kauce ma azabar da shi wanda yake ji tsoron yake da ita kamar ubangiji kawai ji tsoron Allah ta'ala yana da azaba saboda sai in kiyaye shi da wannan tsoro din shine suka ce alkhashiya shine alkhawfun natij an ilmihi alkamil bil makhuf wato shi kuma tsoro shine ittiqa'u ma yuthiru ghadabahu kai kauce ma abin da yake zai kawo fushin ubangiji din to wannan shi tsoro shi kuma alkhashiya shine tsoron da zai da ya samu asali daga ilimi da sanin girman da wanda kake jin tsoron ka sani gami da shi suka yi tsoron sa ita kuma alwajil shine wato wanda yake yana da alaka da ittirabul qalb wato wani tsoron da zai sa zuciyarka na da barbaka saboda tsabar wato kwarjini da kuma girma da kake halatuwa na ubangiji din wannan irin wannan tsoro shine har yayin da kake da ita yayin da kai wani aiki zaka rika jin cewa to ko dai na mushi wato kusuri ko dai ban mushi take ba abin ka mushi take fa kai iya abin da zaka iya amma kana jin cewa a zuciyarka ko dai ban cika ba kai abin da yake kai sai mushi kama ubangiji sallah amma kana gudun kar ya zama sallan nan tawayya ka masa wato kuma idan ba karba ba ka kudurta imani a zuciyarka amma kana jin a ranka cewa ko dai akwai wata munafunci a zuciyarka wato kana kai baka da kini ba da yadda zaka iya zama ka dabba ka zama ka kafa ubangiji hujja yakini kana da kini cewa kai mumini ne amma dai baka jin cewa duk abin da ubangiji ya saka maka na dokoki ka zo mishi da shi cikakke to wannan shi Allah ta'ala yake faɗa cewa walladina yatuna ba'ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un wannan su ne wanda suke jin tsoron ubangiji cewa abinda suka yi din ko ubangiji ya karba ko bai karba ba in sun je ran tashi kiyama ko da wani hujja da zai kafa musu ce ai abinda kai ba daidai kuka yi ba to wannan shi ne alwajil abu nabi da Allah ta'ala ya faɗa a wannan ayan yace wa idza tulit alaihim ayatuhu zaratuhum imanan wato wannan yana tabbatar da abinda ahlus sunna suka ijma'i akan sa akan cewa imani yana karuwa yana raguwa in aka ce yana karuwa yana raguwa wato kamar bishiya gurgurdan inda kake ba ta ruwa take samun ruwa take da wato jijiyoyin da suke ƙara shan ruwa suke samu yanda suke suna samun rana gurgurdan za ta zama cin daga kasa ta yi kauri karfi da tana ƙara girma tana siririya ce amma za tana ƙara wato a itace tana ƙara wato girma tana ƙara karfi tana ƙara kama ƙasa ashe kaga ita wannan shi wannan wato ruwan da ƙasa da kuma wannan abin da ta samu na hasken rana tun daga ƙasa asali abin ya ƙara ya amfane ta ya ƙara karfi kuma a sama tun daga ƙasa har reshen ta saboda haka malamai suke cewa to ashe kaga imani yana karuwa ne tun daga asali ba wani shi kadai ba wannan muna faɗa saboda akwai wasu wanda suka saba wannan babu na farko dai duk wanda yace imani baya karuwa to wannan ya sa mu ahlus sunna ne baki daya ijma'in ahlus sunna abin da ya tabbata aka to zama abin da ya zama ya tabbata shine tun daga sahabbai da suka bi sauke tawa akan imani yana karuwa dama duk abin da ke baka yana karuwa kuma yana raguwa ne kenan tunda an ce idan wanda suka imani shine wanda in suka kaza ashe mun busu imani ya ragu ko zama dai inda yake a lokacin kuma ya ragu to shi kaga imani yana tsufa yana raguwa a wannan babi wanda kawai aka samu sun dan kauce ma ahlus sunna saboda kuskure akwai Abu Hanifa shi yana cewa imani yana karuwa ne a sama ba a ƙasa ba wannan ba ga magana kamar magana ce mai sauki amma magana ce ba ta da sauki in ka fatanta da magana in bid'a masu cewa ba ta karuwa amma dai ita kanta wannan maganar da yawa daga cikin wasu daga cikin magabata sun yi kaurace ma Abu Hanifa kan wannan maganar dan magana ce ta bid'a amma dai shi dai wato ya ijtihada sa yayi da shi da malamin sa Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari da kuma al-Tahawi ga wanda yake kai tagi Tahawiya zai ga ya bi shi akan haka wanda kuma wannan ba daidai bane a Tahawi yana da tafi a gidan Tahawiya da ya rubuta wanda wannan abin da shar'anta bai shar'anta zai kawo aqidan Abu Hanifa bane kadai shi ke waye zai kawo aqidan ahlus sunna wal jamaa to amma abin mamaki sai je ya bi wannan malamin sa Abu Hanifa imamin sa akan kuskuren da aka samu yayi su abin da suke cewa da Jibrilu da ma'aiki da duka sarar mumunai har wanda ba irinmu da mare wanda ma dai ba su kai ba masu shayi giya da sauransu to duka a asalin imani ƙasa kenan daidai walida suke kawai ana samu ne kawai su samu a sama wajen rassa ya zama wani kawai bushen magwarancin tafi wancan bushen magwarar rassa da sauransu saboda haka to a imani ana samu kawai zama yayi fadi a sama amma a ƙasa ya zama imanin ku asali guda ɗaya ne wannan idan dan ka maka misali kawai ka gane kamar a ce mu yanzu mu da jibrilu ko mu da ma'aiki imani daga asalin lokaci wato stage matakin farko na imanin to ɗaya muke kawai ma'aiki aiki ne fi mu a sama amma ba a ƙasa ba suka ce ai bushiya ma ita ma wannan haka take haka sa kawo wannan misali za ka ga al-Tahawi wanda kamar yadda yake wanda ya rubuta littafin sa ga Tahawiyya ya daga cikin kurakurai da yayi a wannan littafi aka yi masa gyara yana cewa wato mumunai hum fi aslil imani sawa a asalin imani wannan daidai wadida suke wanda kuma wannan ba daidai ne ba ya gashi yanzu na kawo misali nace hatta bushiyar da suke kafa wuta da ita bushiyar da ta zama ta fi samun ruwa ta fi samun sunlight ta fi samun wato hasken rana tun daga ƙasa za ka ta fara cika za ka ga ita kanta wato sandan bushiya din da wato itacen bushiyar yayi kauri ba daidai yake da wanda aka shuka shi yanzu ba to shi kaga wato tun daga ƙasa ce ta fi wato girma imani yanzu wanda ya fi ka imani to tun daga asalin imanin zuciya kenan da sauran wato abinda zai yi na imanin sallah da azumi da zakka to nashi imani ya fi naka girma ya fi naka wato ƙarfi ya fi naka wato in an haɗa da naka to naka zai tsaya nashi a naka yanzu kaga da imanin da muke da shi ba za mu da imanin da ma'aiki ba yanzu ba a ce mu da maza aiki da asalin imanin ɗaya muke ba zai faɗa wannan magana ai magana ce mummuna ƙwarai da gaske amma wannan wasu daga cikin malamai asabu wato Abu Hanifa da Ahmad ibn Abi Sulaiman Ash'ari sun faɗi wannan maganan sun yi kuskure wannan kawai bazan ƙara magana mai tsawo akan wannan bazan da ga wanda suke bin darsan da muka yi a muqaddama da malam Yantana mun yi magana mai tsawo akan wannan kan wannan masalar ta su Abu Hanifa da kuma barji da malamai suka musu wannan ba daidai ne ba daidai ne ba almuhim da ahlus sunna sun yi ijma'i akan cewa wato imani yana karuwa yana raguwa kuma wato imani din yana karuwa da aikin da'a kamar da mirsala ya faɗa yana kuma tawaya ne da kuma tawayan aikin da'a har zuwa lokacin da za a zo a samu garwada yadda mutum ya zo daina aikin imani za a zo a rasa imanin ma baki daya a zuciyarsa Allah ya tsare mu wanda muka ce wannan shine aqida da ahlus sunna wal jama'a kuma shine aqida na sahabbai baki daya zan kawo mana kawai misali na sahabi guda daya amma banda shi an samu daga magabata kowa da kowa riya kusan ma shi aqidan qur'ani yayi aqida sahabbai shi aqidan qur'ani ba wanda sai ya ce sahabbai ba sa cewa qur'ani yazo da wani abu ko saba qur'ani kuma ga shi ya faɗa cewa kuma zaratum imanan ibn sa'ad a cikin al-tabaqat da ibn abi shayba a cikin al-musannaf da abdullahi ibn ahmad ibn hanbal a cikin as-sunnah da ibn battah a cikin al-ibana da al-ladaka'i a cikin sharh i'tiqad ahli sunnah wa jama'a da al-bayhaqi a cikin shu'abul iman duka suna fitarwa ta hanyar Abu Ja'far Umair ibn Yazid daga babansa Yazid ibn Umair daga kakansa Ubayd ibn Habib ibn Khumasha al-Khatmi al-Ansari sahabi na bazan Allah wannan yake cewa innal imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa idza zakarna Allah idan muka ambaci Allah wa khashina wa kuma muka tsorace shi fa zalika ziyaratu to wannan shine karin imanin mu wannan zai kara mana imani wa idza ghafalna idan muka zama marakkana wanda sina kuma muka zama manta wada ya'na muka tozata umannin ubangiji da ya mana fa zalika nuqsanu yace wannan shi tawayin imani wannan isnadin sai isnadi sahihi ne ake rubutawa daga ashabiyul jalil Umayr ibn Habib ibn Khumasha wannan silsila daga wato shi Abu Ja'far daga baban sa Yazid daga kakansa kuma shine Umayr ibn Habib ibn Khumasha duka amtatu ne duka Abdurrahman ibn Mahdi kamar yanda ابن ابي شيبه محمد ابن عثمان ابن ابي شيبه كير وشارك محمد عبد الله بن مديني ابن مهدي يعني كان ابو جعفر الخضمي وابوه وجده حبيب ابن خماشه قوما توارث الصدق بعضا عن بعض يعني wadannan gida gida ne na gaskiya sun gaji gaskiya dan ya gaji wato jikan daga uban kuma daga kuma kakan salaka duk gida ne na gaskiya hadisi ne sahihi wanda aka aminta na'am e makufi ne magana mu sahabi magana ce ta shi wannan sahabi da ya fada bala sai ce wa qawlihi da fadin sa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ta'ala ya isan maka karashin ayan shine hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah ya isa maka kuma ya isa ma wanda yake wanda ya bi ka daga cikin mu'minai. Allah ta'ala zai isa muku, zai taimake ku, zai kuma ba ku nasara akan wato abukan gaban ku. Wa qawli da fadin sa wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. So shi talak kenan. Duk wanda ya dogara ga Ubangiji, ya mai da lamarin sa zuwa ga Ubangiji, ya mai da zuciyarsa da dogaran zuciyarsa zuwa ga Ubangiji, Allah ta'ala ya isa masa. Nan fa huwa hasbuhu, nan hasbukallahu, abinda ake magana shine al-kafi. Shine Ubangiji ya isan maka, shi ya isan maka. Nan ba ana cewa hasbukallahu wa man tabi'aka minal mu'minin aka fada. Wai Ubangiji ya isan maka mun mulkin isan maka ba, kamar yadda wasu ke nema su irin wannan gangancin. Wannan ganganci ne fasara ce wacce take mai tattarin kuskure a cikin sa. Wato Imam Ibn Qayyim ya ce wannan fasara ne khada'un mahab. Tsantsan kuskure ce. Saboda al-hasab da kuma hasbukallahu, duk inda ka gane irin wannan kalma a ayoyin Qur'ani, Allah kada yake danganta mai ta. Hasbukallahu abinda ake magana, Allah ya isar maka kai wannan annabi, kuma ya isar ma mumulai da suke tare da kai. Shi za a da aka ce wa mai tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, ba a ce fa huwa hasbuhu wal mu'minuna ba, ba fada ba, sai aka ce fa huwa hasbuhu shi kadai. Su mumulai abinda kawai Ubangiji ya basu shi ne wato ƙarfafan annabinsa da taimakon addininsa. Amma ba a ce wai su sun isar mu manzon Allah ba. Isarwa nan, isarwa ana magana isarwa ta mai da lamari zuciya zuwa ga Allah ta'ala a matsayin shi ne kaɗai zai ba da nasara. Kaga ba ai mazala ba jin cewa mumune za su ba shi nasara, ya taɓa jin wannan bai taɓa ji ba. Zuciyarsa ba ta jin cewa mumune za su ba shi nasara, sai dai abin da ya sani shine Ubangiji yana ƙarfafan wannan addini ta hanyar wannan mumune din. Shine abin da ya sani. Allah ta'ala yana cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbukallahu huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Shine wato Allah sai yake cewa fa inna hasbukallahu, Allah ya isan maka, sai bai ce mumune sun isan maka ba, amma su mumune sai yace shine wato wanda yake karfafan addinin sa da wannan mumunan. To shi kaga su mumune abinda suke da shi shine at-ta'yid, taimakon addini din. Amma ba wai a ce wai da su ne da su aka dogara su sun isar ma wannan addinin ba. Saboda hasbunallahu wa ni'mal wakil a wata aya, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, wato Allah ta'ala ya isan mana madadin da abinda gure ya zama shine Allah ta'ala. Wannan yana nuna, yana daga cikin dalilin da yake nuna cewa wato tawakkali ake na zuciya, domin mai da mai zuwa ga Ubangiji, dogaran zuciya zuwa ga Ubangiji a matsayin shi kadai zai bada wato nasara. Dan abinda kake faɗa da aka ce cewa hasbukallahu wa man tabi'aka minal mu'minin, wato Allah ta'ala shi kadai ne wato aka dogara da shi a matsayin wanda zai kawo nasara, a matsayin wanda zai sallado addinin sa akan wato kafirai. Eh, lokaci yayi ne ko ku mu ci gaba. To, muna ganin sai mu tsaya a nan, za mu magana akan bambanci tsakanin al-hasab din nan, wannan hasbukallahu wa man tabi'aka minal mu'minin, ya zama shi ne matashiyan abin da za mu yi tunda duk akan gaba ne. Bambanci tsakanin hasbukallahu wa man tabi'aka minal mu'minin, ba su cewa wai Allah ya isa maka annabi, ya isa Allah kai wannan annabi, Allah ya isa maka mu'mini sun isa maka. Wannan wato kuskure ce, ganganci ce ma mai girman gaske. Suna ana daidaita Ubangiji da mumunai, mazala bai taɓa yin haka ba. Allah ta'ala kuma bai taɓa daidaita al-hasbiyallahu ya ce wai wannan hasbiya ɗin shi ne ma'anan sauran suwa mumunai suna yi ba. Wannan Allah ta'ala ne kada yake ma wannan. Insha Allah idan muka za mu ƙarin bayani akan wannan matsalar. Abinda muka tarbi Allah ya bamu lada, abinda muka kusa Allah ta'ala ya yafe mana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باب تنبأ إن شاء الله. سيمون. إن شاء الله ورم أصبر. دك لا يتكلم لا يكاتم. أكرت لا يبي. دك بابا. يا مادي هار مادي أنك فتح مادي بدل يبلك. إن شاء الله ده منا إن شاء الله. إيه إن شاء الله. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.